Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tsa da Sudangi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 11 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin Fulani da Tivi a jihohin Benue da Nasarawa na yin kira ga gwamnati akan ta sake duba batun matakan tsaro a jihohin. Yau muna son mu ji daga gare ku, wane kira za ku yi dan ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da liyar sharibu da sauran waɗanda har yanzu ke hanin ƴan Boko Haram? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, barkanmu da wuni ga cikakkun labaran. Wani jirgin sojan Algeria mai dauke da fasinjoji da sojoji ya fada a yau Laraba, inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatan tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya fadi ne kusa da karamin filin jirgin saman Beaufort, kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers, babban birnin kasar, jim kadan bayan tashin shi. Waɗanda suka mutu sun hada da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda 10. Yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu. An kai gawarwakin asibitin sojoji na garin Annaja don a tantance su, inji ma'aikatar tsaron ƙasar. Ma'aikatar tsaron ta ƙara da cewa jirgin da yana da niyyar zuwa garin Tindouf ne da ke kudu maso gabashin Algeria. Har yanzu dai ba a san dalilin faduwar jirgin ba. Kakakin Majalisar Tarayya Amurka, Paul Ryan, ba zai ƙara takara ba a watan Nuwamba, wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar Republican za ta iya ci gaba da jagoranta Majalisar Wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi. A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi murabus bayan Majalisar ta ƙara zamanta a watan Janairu, saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa. Na yi duk iyakar ƙoƙarina akan aikin nan, kuma sam bana yin da na sanin karɓar wannan aikin, abinda Ryan ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa, to amma gaskiyar magana shine aikin yana shiga cikin al'amuran rayuwarka da yawa. Tafiyarsa za ta kawo takaddama kan wanda zai gaje shi. Wasu na ganin na gaba-gaba shine shugaban masu rinjaye Kevin McCarthy daga jihar California da kuma mai tsawatarwa na masu rinjayen Steve Scalise na Louisiana. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. Bayan da jakadan Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harbe duk wani mai makamin linzami da aka harba ma Siriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa. Bai kamata ku yi abota da dabba mai kashe mutane yana jin daɗi ba, inji Trump a shafinsa na Twitter. Rasha ta mai da martani da cewa kamata a yi makami mai linzamin Amurka ya auna 'yan ta'adda, amma ba halartacciyar gwamnatin Siriya ba. A halin yanzu dai Siriya na cikin fargaba tun wani hari da ake zargi na wani sinadari ne a ranar Asabar a gabashin Gauta, inda ya kashe akalla mutane 40. Kasar Amurka da abokan hurɗarta da dama suna raja'a ga cewa sojojin Siriya ne suka kai harin, yayin da Siriya da Rasha kuma suka ƙaryata zargin cewa sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashir al-Assad ne suka kai harin. Fadar shugaban ƙasar Amurka a jiya Talata ta ce shugaban ƙasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓensa da Rasha. A ba mu tabbacin cewar shugaba yana da ƙarfin ikon yin haka, a cewar A cewar sakatariyar yada labaran fadar ta White House, Sarah Huckabee Sanders, a lokacin da manema labarai suka tambaye ta game da karfin ikon shugaba Donald Trump na koran mai bincike na musamman Robert Mueller. Da yawan masana shari'a sun ce shugaban kasar zai iya yin haka ne kawai ta wajen mataimakin Attorney General Rod Rosenstein wanda zai iya kin amincewa. Wasu daga cikin ƴan majalisar Democrat da Republican sun yi gargadin cewa wannan matakin na iya kawo cikas ga shugabancin Trump ya kuma haddasa rudani mai nasaba da tsarin mulki. ƴan majalisar Republican Tom Tillis da Lindsey Graham tare da na Democrat Chris Coons da Cory Booker suna goyon bayan dokar da za ta ƙara bada kariyar aiki ga masu binciken na musamman. Bayan fuskantar zafafan tambayoyi daga sassa biyu na majalisar dattijai, shugaban kamfanin kafar sadarwar zumunta ta Facebook, Mark Zuckerberg zai dawo zauren majalisar da ke Capitol Hill a yau Laraba don fuskantar ƙarin tambayoyi daga wani kwamiti na majalisar akan gaskiyar yanan gizon da ɓoye sirrin masu amfani da shi. ‘Yan majalisa suna son a inganta kariya bayan da aka ji cewa
kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku yi mana aikin gafara mun dan fuskanci matsalar na'ura. Al'ummomin Fulani da Tibe a jihohin Benue da Nasarawa sun buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da na tarayya da ma jami'an tsaro a kan su sake duba yanayin tsaro a jihohin don tabbatar da zaman lafiya biyo bayan rikicin makiyaya da manoma da ke faruwa a yankin. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani.
Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin hare-hare ne da kisan mutane da ke aukuwa a wasu sassan jihohin. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai wasu ‘yan bindiga suka kashe wasu matafiya bayan motarsu ta lalace a ƙauyen Yalwata kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Benue, Alhaji Ubi Haruna, ya mun bayani kan aukuwar lamarin.
Motar nasu da ya zo wannan ƙauyen sai motar sai ya ɗauki wuta. To sai direba ya sauka ya buɗe gaban motar yana tutubawa kafin. Ka ce kobo sai cewa da kansu ka afta masu da a wajen mutane goma aka kashe wannan wurin maza da mata har da yara ƙanana kuma ni mu ma abin da ke damun ga sojoji a wajen har da mota ga ƴan sanda mobile moto guda biyu suna cikin wannan ƙauyen amma abin nan har ya zo ya ƙare ba su samu taimako ba to ga wasu guda huɗu har yanzu ba mu gansu ba labarin su. Yanzu da a sanadiyar sojojin nan sun sa mu yi asarar saniya dubu da wani abu yaranmu da suke tsiriya yanzu haka ba wani wanda ya taimaka ga iyakansu mun rasa wanda za mu fuskance su ma. Soja ne a'a barayin shanun nan ne a'a ɗan jaridu ne ɗan jaridu ma ba ta mana adalci a gaskiya saboda idan aka mana ba za su tambaya cewa me ya faru har Fulani suka yi kai namu ko ba za a faɗi wannan ba sai dai a faɗi abin da Fulani suke yi kawai. Saboda haka mu muna neman gwamnatin tarayya ta taimaka ta tsaida wannan abu haka.
Shi ma shugaban ƙungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce su ma an kai wa al'ummar su hari a ƙarshen makon na jiya.
Wato ran Asaba ne da za a shige mutanen al'ummar TV a jimin Yaku ta yana local government wato Fulani sun zo sun buɗe wuta sun kashe su. A ranar Friday din nan kuka ji cewa an kashe wasu Fulani a ƙasan Benue a ta Yalwata amma ba mu san ko su wane sun kashe su ba. Faruwa mu da abin da ya haɓa ya faru a Benue ba. Mu muna nan a jihar Nasarawa mu masu son zaman lafiya. To idan wani abu ya fi faru a Benue bai kamata a zo ana mana kashe-kashe a gana kashe mutane mu ba. Tun da ya kama ran Saturday zuwa yau din nan an riga an kashe mutane mu da sun kai takwas. Wasu ma an ji muzurani suna asibiti. Yanzu haka ma mutanen da sun fara dawowa gidajen su akan cewa magana rikicin na ya ƙare yanzu sun fara suna fitowa kuma. A kadare ko yanzu kin ji kowa ya riga ya fita. Jama'an tsaro ma sojojin da an kawo sun koma. Yanzu ba wani jami'a security a a wurin ba wannan dai gaskiya ya kamata gwamnatin jaha da na tarayya su yi zama a kira shugabannin dibi da na Fulani a yi zama kaman da ana yi zama ba abin da yafi zama lafiya ba
to sai dai duk kokarin da nayi don jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Benue Joel Musa Yamu ya ci tura domin kuwa tun ranar Asabar da ta gabata na kira shi bai amsa ba na mishi sakon karta kwana nan ma bai maido min da amsa ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Madalla a gaida Zainab Babaji Kamar yadda kuka sani a cikin watan Fabrairu ne ƴan bindiga suka je makarantar sakandaren garin Dabci a jihar Yobe suka sace dalibai mata sama da 100 a cikin watan da ya gabata kuma suka sako yawancin su amma banda wata daga cikin su wadda har yanzu tana can a hannun su A shirinmu na ranar yau mahaifin matashiyar Liya Sharibu ya koka akan rashin sanin halin da diyarsa ke ciki
ba wani bayan har yanzu sai maka ku yi mana magana akan wannan abu har yanzu ba bayani rai ba da sam ba abin da za ka iya misalta da shi ma ko kaɗan
ita Liya shekarunta zai kai nawa ne baba
shekarunta 15
To yau muna son mu ji daga gare ku wani kira za ku yi dan ganin gwamnati ta himmatu wajen kubutar da Liya Sharibu da ma sauran waɗanda har yanzu suke hanin ƴan Boko Haram amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta ta wargaje Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
Madalla mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka sunana Dayebo Yakubu
To mallam Dayebo muna jin ka
gaskiya ina da ƙoƙarin boko haram na kawai Allah suwa annabi su sako wani yarinya wannan aikati wa tunda sun karga sun kuzinci har sun kasa kosa wa ne sai maka sai musu su sai maka su sapota ko manzo Allah ya gama tare Kristo ba haka ake ba annabi kuma ban ce kamata su yi shi ba balle ta kadai wa Allah suwa annabi su sapota na gode
to mu ma mun gode mallam Dayyabu Yakubu yanzu kuma bari mu je Nasarawa
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
to alhamdulillah kuna magana da Garba Sale likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa
to mallam Garba Sale muna jin ka
to a gaskiya moro ko zamu yi tunda waɗannan sun kama waɗannan ƴan mata kuma sun sako ƴan uwanta to don Allah don annabi muna roƙon su su yi hakuri wannan Liya Sharibu su sako ta dukkan mu iyaye ne su ma ƴaƴa ne saboda haka roƙon da zamu yi musu a gurguje shine su ma da kansu mu muna son su duk abubuwan nan da suke yi su ajiye makamai su dawo cikin al'umma a gina al'umma da su su kwantarwa da mutane hankali dan girman Allah su sako yarinya nan ta dawo wajen iyayenta su din ma don Allah don annabi su yi hakuri su daina irin wannan abin da suke su dawo cikin al'umma mu roƙon da zamu yi musu kenan
To mun gode mallam Garba Sale likitan radio yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Malami ko malama daga Katsina ko kana tare da mu? To ina ga layin ya goce yanzu bari mu je Kebbi.
Wai ko ina suka da mu?
Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi. Malami na Kebbi muna jin ka amma sai ka dan rage sautin rediyon ka.
Okay. To assalamu alaikum. Ni ne Umar Halilu nan garin Gargariyo, karamar kurminin Kebbi a Najeriya.
To Malam Umar muna jin ka.
Yawa. Abin da nake so in ce game da ainihin wannan yarinyar da aka rike dan boko haram, gaskiya ya kamata su ji tsoron Allah su kone yarinya din.
kuma ya kamata ya kasance dukkanin waɗanda aka rike dangane da wannan shugaba Boko Haram da Allah ya yi kokari a binciko su, don akwai mata da yawa da kuma waɗansu mazaje wanda aka rike a waɗannan shekarun da ya Boko Haram suka yi yaƙi. Saboda haka da Allah ya yi kokari a binciko irin waɗannan matan saki da sauran mazaje wanda suke rike domin a mai da su gidajensu.
To mun gode Malam Umar, yanzu kuma bari mu je Ondo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Abi Yaro daga nan Ondo.
To Malam Sadi Yaro, muna jinka.
Abi Yaro, Abi
Yaro. Abi Yaro, ai mun gafara, Hadi Yaro, muna jinka.
Masha Allah. Da gaskiya a maulidin da kuke na magana sace wannan yarinya da ya kasance yan boko haram su yi gurin ku ta ba. Ku ji tsoron Allah. Domin ba a gaskiyar da mutum addini dole. Sun ce sai ta musulunta, ita kuma ta ce ba za ta musulunta ba, don haka ba za a ci gaskiyar da mutum shi addini dole ba, don haka su ci tsoron Allah. To abin da suke yi, in dai don Allah su ci tsoron Allah su kuma uwayen yarinyar nan, uwayenta su zako ta domin uwayenta su samu kwanciyar hankali, domin wallahi wanda su ne.
To Malam Hadi Yaro, layinka yana da ɗan tangarɗa. Yanzu dai bari mu je jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai yankin Hula garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya game da wannan al'amari da ke faruwa na 'yan Boko Haram, abin fa siyasa ce wata duniya.
Me yasa ka ce haka Malam Ibrahim?
To abin da yasa na ce haka, tunda aka fara wannan Boko Haram ɗin, waɗanda aka kama tun zamanin shi ainihin Gudula har zuwa lokacin shi Buhari, ba a taɓa kama wani ɗan majalisa ko sanata ko gwamna ba, sai a samu ƴaƴan talaka a ɗiba a tafi da su. Kuma sannan ko da an tafi da su, ba wani mataki ake ɗauka wanda ya kamata a ce an kuɓutar da su ba, sai dai kawai a dai a kama ƴan kame-kame shi kenan, sai ka ji abin ya tafi a shirice.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin Hula, yanzu kuma bari mu je Kwara.
Ina ne, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, ina gajiya, da wa muke magana daga Kwara?
Suna na Mustapha daga Kwara Ilori.
To Malam Mustapha, muna jinka.
Ni dukkan mu dai mu san cewa duk abubuwan nan bala'i ne daga Ubangiji Allah. Na farko kenan, na biyu kuma samu iro koma bangare duka uku.
To
na farko iyayen yaran nan ba yanda za mu yi mu ba su hakurcewa su manta da yarinyar nan ba, sai dai mu roƙi Allah mutanen nan Allah ba su hakuri su sokota. Na biyu kuma mu roƙi gwamnati, gaskiya matuka suna kokari, amma in ba ranar da yarinyar nan ta shiga gidan iyayen ba, ba za su ga wani kokarin da gwamnati yake yi ba. Allah kara musu ƙarfi da dokaka. Na uku kuma mu roƙi bayi Allah nan ma wanda suna cikin jeji su san cewa duk wannan abu bayin da sai kai mu, sai dai baraka da fitina cikin ƙasar mu. Allah ba su hakuri.
To mun gode Malam Mustapha daga Kwara, yanzu kuma bari mu je Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Hello, sunana Muhammad Buhari a Zamfara State, Bakura Local Government.
Ab daga Zamfara ne ashe. To Malam Muhammad Buhari, muna jinka.
To alhakikanin gaskiya na dade ina so in yi magana da ku, ban samu ba sai Allah ya tsara ni da ku.
Allah sarki. To mun gode, muna jinka. Menene ra'ayinka?
To yau ina dai murna da samun ku da ni, yau kuma zan ci gaba da kiran ku, muna ina ba da ra'ayoyi na ni ma insha Allah.
To Malam Muhammad Buhari, mai zaka ce game da ɗaliban nan da har yanzu take hannun ƴan Boko Haram da ma sauran waɗanda ke hannun ƴan Boko Haram da har yanzu ba a sako su ba?
To abinda dai zan ce, muna taya su roƙon Allah da iyayensu da kuma mu da cewa Allah Ubangiji ya ba da damar da za a sako su dawo gun iyayensu. Abinda dai za mu taya su, addu'a za mu taya su, muna roƙon Allah, Allah ya mai kai da su ga iyayensu.
To amman Malam Muhammad Buhari, mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka ba da gudunmuwarsu a wannan filin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai, mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu fara labarin wasannin ne da ligin din kasar Ghana. Yanzu haka Ascor ne ke jagorar ligin, Inter Allies ke bi a matsayi na biyu, sa'annan Dream FC ke a matsayi na uku. Irin rawar da kungiyoyin wasannin suke takawa ya baiwa mai koyar da Ascor wasa suke a kuno damar samun lamban yabo na watan Maris a matsayin kuciyar da yafi saura kazar-kazar. Lamban yabo na dan wasan watan na Maris ya je ne ga Aliyu Muhammad na Wafa FC. Chairman kungiyoyin kwallon jaha Sama Masu Yamma Alhaji Sadugo yayi kira ga shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana kusiyantaci ya dubi Allah ya dube su ya sake shiga takarar jagoran kungiyar in ba haka ba wa All Stars da jihar ta Sama Masu Yamma baki daya za su yi babban hasara. Shi dai Nitayantaci ya shafadan ciwar ba zai sake shiga takarar shugabancin kungiyar ba. Nana Abana muwa shahararren ma'aikaciyar radio nan ta samu matsayi a cikin manejojin Accra Great Olympics. Shahararren wato jaridar daga yanzu za ta rike matsayin shugaban sashin kasuwanci da samar da masu daukar nauyin dawainiyar clubin da kuma tattalin clubin. Kwamitin zartarwar kungiyar kwallon Ghana ya ambata chairman na Dreams FC Keta Okraku a matsayin chairman kwamitin manejojin Black Stars Team B. Ranan Juma'a ne aka yanke wannan shawara wacce ta mashi da tsohon dan wasan kuma su azanci kotoko Opuku Inti a matsayin mataimakin chairman committee. Keto Kraku dai ya mai gurbin ni committee dukune wanda shine chairman kungiyar alƙalan wasan kwallo na Accra. Bari kuma a gurguje mu leka Gold Coast kasar Australia inda ake gudanar da wasannin Commonwealth. A wasannin hockey da aka yi kasar Ghana ta sha ci har 12-1 a hannun New Zealand. Ci 5 da nema hannun Australia da wani kuma cin 5 da nema hannun Scotland da ci 5 da 1 hannun Canada. Har yau dai a Australia a rana ta 7 Janet Amponsa yar Ghana ta samu shiga zagayen ƙarshe na tserin mata mita 200. Ekwa Oben ita ma ta samu kaiwa zagayen ƙarshe na tserin na mata mita 400. Martin Owusu Enti shi ma dan Ghana ya samu kaiwa zagayen na kusa da na ƙarshe a tserin mita 400. A halin dai yanzu kasar Australia ke gaba a yawan lambobi ta ci zinari 52 azurfa 33 da tagulla 42. Da haka muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa da muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 13 ga watan Nuwamba shekarar 2013, al'ummar Ukraine suka yi gangami a dandalin Kyiv domin bayyana buƙatarsu ta a saurare su. Bayan watanni uku na yin zanga-zanga, shugaba Viktor Yanukovych, wanda ya yi yunkurin nesanta ƙasar daga nahiyar ta yadda za ta samu kusanci da Rasha ba tare da amincewar al'ummarsa ba, ya gudu ya bar ƙasar Ukraine. Jaruman 'yan rajin Euromaidan sun samu nasara amma sun gaji ƙasa wadda cin hanci da Rasha ya yi wa katutu ya kuma hana gyara a ƙasar. Ta wajen aiki tare da hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ko USAID da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu abokan aiki, gwamnatin Amurka ta haɗa gwiwa da ƙungiyoyin Ukraine masu zaman kansu da gwamnatin Petro Poroshenko domin saka Ukraine kan hanya ta cika alkawarin da ta yi wa 'yan rajin Euromaidan, wanda ya haɗa da dawwammamiyar Ukraine mai demokradiyya da haɓaka da kuma 'yanci. Kasar Ukraine inda za a samu dokoki masu aiki da kuma rashin yawan cin hanci, wanda hakan zai janyo musu saka jari da kasuwanci daga kasashen waje, wanda ka iya kawo nasarar samun ingantaccen tattalin arziki. Amma wannan ba shawara ce mai sauki ba, kuma ba zai iya faruwa ba tare da canje-canje masu tsauri ba. Duk da yake an samu nasarori a shekaru hudu da suka wuce, har yanzu akwai abubuwa da dama da ya rage a ƙasa. Saboda wannan dalili, Susan Fritz, Director USAID da take kula da yankin Ukraine da Belarus, ta bayyana a wani shafin yanar gizo cewa canji na nan tafi. Ta rubuta cewa ana sake fasalin hukumomin shari'a da na kiwon lafiya, amma dai ana ci gaba da kokarin yaki da cin hanci da rasha, haɗe da gina kotu mai zaman kanta da za ta dinga sauraron shari'ar cin hanci da rasha. Duk na da muhimmanci wajen jaddada gyara a bangaren shari'a. Gyare-gyare na kawo albarkatun gwamnati kusa da al'umma, kuma sabbin yankuna ko unguwanni na aiki domin kawo ayyukan gwamnati kusa da kuma tabbatar da gaskiya, a cewar Fritz. Shugabanci ta wajen amfani da yanar gizo na taimakawa tsarin gwamnati domin bada bayani a fili da tabbatar da gaskiya kan yadda ayyukan gwamnati ke tafiya, a cewarta. Da zarar an gama gyaran hukumar makamashi da sake gina tsarin yadda gurare za su samu makamashi, zai baiwa ƙasar damar samun ƙarin makamashi ba tare da dogaro ga wata ƙasar da kuma tsaro, a cewarta. Fritz ta bayyana cewa duk da yake Ukraine na da sauran aiki kafin ta bayyana nasara a tsarin canje-canje kan cin hanci da rasha, mun yi imanin cewa mun taimakawa ƙasar wajen samun nasarori da dama. Fritz ta jaddada cewa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma burinmu a USAID domin ci gaba da aiki tare da gwamnatin Ukraine da bangare mai zaman kansa domin kauda cin hanci sai an zurfafa demokradiyya da aiki kan ci gaban tattalin arziki. Muna da yakinin mayar da Ukraine ƙasa mai dogaro da kanta tare da taimakawa al'ummar Ukraine samun ci gaban da suke bukata kuma wanda ya cancance su. Shirin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma da la kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sakon.
Shin me ke kawo ambaliyar ruwa? Sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake da ta'azzar al'amarin? Ga ta bakin shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Aliyu Salisu Barau.
Matsalar a sauyin yanayi. Kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranen mu da ƙananan akwai ƙaranci na magudanan ruwa. Akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa. Sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane. Ɗabi'a ta gini akan magudanan ruwa. Cike magudanan ruwa da shara. Barin magudanan ruwa ba tare da an gyara su. Su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu. Sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu. In ba a yashe ba suna jira. Me kake kana zaune kana hira?
Dr. Salisu Barau kenan, shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano. Gyara kayanka baya zama sauke mana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. So Maryam, wani jirgin sojin Algeria mai dauke da sojoji ya fada a yau Laraba, inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatar tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya faɗi ne kusa da ƙaramin filin jirgin saman Beaufort, kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers, babban birnin ƙasar, jim kaɗan bayan tashin shi. Waɗanda suka mutu sun haɗa da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda 10. Yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu. Kakakin Majalisar Tarayya Amurka, Paul Ryan, ba zai ƙara takara ba a watan Nuwamba, wanda ya kawo tantama kan shin ko jam'iyyar Republican za ta iya ci gaba da jagoranta majalisar wakilai a lokacin zaben tsakiyar wa'adi. A wani taron manema labarai a yau Laraba, Ryan ya bayyana cewa zai yi murabus bayan majalisar ta ƙara zamanta a watan Janairu, saboda yana son ya samu lokacin zama da iyalansa. Bayan da jakadar Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma Siriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa. Bai kamata To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr Cedric Franklin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.